Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Zahra Aminu sake ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki na sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci, za ku ji cewar ɗalibai biyu ne suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani kurmitsitsi a jami'ar jihar Nasarawa da ke garin Kefi a gurin karɓar tallafin gwamnati. Muna kuma tafe da rahoto akan cece-kucen ƙudurin dokar haramta auren jinsi na Majalisar Dokokin Ghana ta zartar. Baya da haka kuma za ku ji cewar wani ɗan ƙunar baƙin wake a ƙaramar hukumar biyu da ke jihar Borno ya yi yunƙurin tada bom a masallaci yayin da mutane ke gabatar da sallar dare. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin tubalin tsaro da a wannan karin zai duba batun yadda 'yan bindiga ke ci gaba da lallaɓa a kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar. Suna aikata ɓarna kamar satar mutane da dabbobi da ma kuɗaɗen al'umma. Sannan muna tafe da karatun Alƙur'ani na yara albarkacin watan Ramadan. Amma da farko ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya tsaf domin kada ƙuri'a kan wani doktrin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falasɗina sama da miliyan biyu da ke fama da yunwa. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce tana da yakini sabon kakkausan daftarin zai samu amincewar mambobin kwamitin su 15. Daftarin da za a kada ƙuri'a a kan shi zai kasance wani umarni na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da zai nemi gaggauta dakatar da buɗe wuta mai ɗorewa da ba shi da wata alaƙa kai tsaye da neman sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a yayin harin da ta kaiwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara wanda ke cikin daftarin na baya. To amma kwamitin zai goyi bayan bin hanyoyin diflomasiyya domin ganin an cimma wannan bangaren tsagaita buɗe wutar yakin da ke da alaƙa da sakin dukkan sauran waɗanda aka yi garkuwan da su. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Rasha ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni cikin dare akan Ukraine, inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi ƙirar Iran guda 60. Yace akwai makaman jirage marasa matuƙi sama da 60 da makamai masu linzami samfari iri daban-daban kusan 90 da Rashan ta riƙa yin lugudansu akan Ukraine a cikin dare. Ya ƙara da cewa duniya ta gane wa idanunta ƙiri-ƙiri yadda 'yan ta'addan Rasha ke kaikaitar cibiyoyin makamashi da na samar da makamashin da madam ɗin da ke samar da makamashi da gidajen jama'a da motocin safa-safa na al'umma. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine ya ce hare-haren sun kashe aƙalla mutane biyu da raunata wasu 14, wasu mutum uku kuma suka ɓace. A yau Juma'a ne kasashen Australia da Britania suka soki China bisa matakan da take ɗauka akan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Rasha. Bayan kammala wani taro da kasashe biyu suka yi inda London da Canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu, kasashen biyu sun kira halayyar China ta kwana-kwanan nan ta neman tashin-tashina ga ayyukanta akan taragon jiragen ruwa da ma'aikata mallakar ƙasar Philippines kusa da gaɓar ruwan Thomas Shore a kogin kudancin China cikin wata sanarwa da ba a saba fitar da irinta ba da ta yi magana kai tsaye kan take-taken Beijing a yankin. Cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a farkon watan nan da ƙasashe hudu na masoyacin ƙasashen Asiya, Australia ta yi kiran da a sa ido sosai akan kogin kudancin China ba tare da ta ambaci China kai tsaye ba. An fitar da sanarwar ta ranar Juma'a ne bayan da sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron da sakataren tsaro Grant Safe suka gana da takwarorinsu na Australia Penny Wong da Richard Marles a birnin Adelaide. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a nan ne ake sa ran isar sakatar harkokin majalisar Amurka Anthony Blinken zuwa Isra'ila a wani gagarumin hubbasa na ganin an cimma kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar Hamas a yayin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a akan wani daftari da ƙuri'un da Amurka ta shata na kiran gaggauta yin sulhu. A can Isra'ila ana sa ran Blinken ya tattauna buƙatar tabbatar da ganin an yi nasara akan Hamas da ya hada da yin nasara a Rafah bisa tsarin tabbatar da kare fararen hula da tabbatar da ganin ba a haifar da cikas ba da shigar da kayan jin kai da wanzar da baki ɗayan tsaron Isra'ila cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida. Amurka dai na nuna kin amincewarta ga aniyar Isra'ila na shigar ta dakarunta ta ƙasa cikin Rafah da ke kan iyakar Gaza da Masar da Isra'ila ta ce wajibi ne muddin ana son ganin bayan Hamas. Tare da tabbatar da cewa kungiyar wadda Amurka ta kira da ta 'yan ta'adda bata sake kaiwa Isra'ila irin harin da ta kai mata ba a ranar 7 ga watan Oktoba. Kasar Sudan ta Kudu ta ce binciken da ta gudanar kan mutuwar dan jarida Christopher Allen a shekarar 2017 ya yi daidai da abin da gwamnatin ta faɗa a baya cewa an kashe dan jaridan ne ba bisa niyya ba sakamakon musaruta a lokacin da yake dauko labarai a zamanin kazamin yakin basasan kasar. Dan jaridar mai zaman kansa mai shekaru 26 a duniya dan kasar Amurka da Burtaniya an harbe shi ne da bindiga a ka a yayin wani batakashi tsakanin dakarun Sudan ta Kudu da 'yan tawaye a kudancin garin Kaya a ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 2017.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara shirin ne daga jihar Nasarawa a Najeriya, inda ɗalibai biyu suka mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka a wani tumbutsi a garin Kefi a gurin karɓar tallafin gwamnati. Lamarin ya auku ne da safiyar yau Juma'a yayin da ɗaliban suka kutsa wurin da gwamnatin jihar Nasarawa ta ajiye buhunhunan abinci da take niyyar raba ɗaliban a matsayin tallafi. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Daraktan hulɗa da manema labarai na gwamnan jihar Nasarawa Ibrahim Adura ya shaida mun cewa sun samu labarin mutuwar mutane biyu yayin da fiye da mutane 20 ke kwance a asibiti suna karɓan jinya.
Labarin da muka samu shine mutane biyu ne Allah ya rasuwa yayin da waɗansu kaman kimanin 20 ka da 'yan kai suka samu raunuka daban-daban kuma suna karɓan kulawa a asibitoci. Kamar yadda kika sani shi mai girma gwamna cikin satin da ya gabata ya alƙawarin mika tallafi na shinkafa da kuɗi da yake ba wa ɗalibai 'yan makaranta. An ba da wannan tallafi a jami'ar tarayya da ke lafiya, an bayar a polytechnic, an bayar makarantu ne kusan gaba ɗaya an samu an raba manyan makarantu na gaba da sakandare. To shi wannan ɗin ne kusan kwana biyu kenan an tara shinkafin a gurin an riga an kintsa cif ana sa ran mai girma gwamna zai je da safen yau domin ya kaddamar da shi kana sai a raba ma ɗaliban. To labarin da muka samu shi ne kafin lokacin sai aka samu waɗansu wanda ake kyautata zaton bata gari ne da kuma wasu 'yan makaranta wanda ta yi ba su fahimci me ake nufi ba sai suka kasance a gurin tun daga dare ma aka ce sun kasance a gurin har zuwa misalin ƙarfe 5 zuwa 6 na safe aka dai suka fi ƙarfin jami'an tsaron da ke gurin da hukumomin makarantar sai suka shiga inda aka tara wannan shinkafa. Waɗansu su ma an ce ta katanga suka riga haurawa ba ainihin gate da suka karya din ba. To hakan shi ne ya kawo tumultu inda aka samu aka
su. Waɗanne matakai za a ɗauka don kaucewa irin waɗannan ko kuma wannan itila'i da aka samu?
Kamar yadda na faɗa idan aka bincika aka ga ainihin menene damuwa to gwamnati za ta ɗauki matakai domin kauce ma irin wannan. Tabbas ana cikin wani hali kuma gwamnati a kowane mataki suna ɗaukan matakan da ya dace don ganin an sauƙaƙa wannan abin.
Bayanai da na tattaro na nuni da cewa ba kaɗai ɗalibai ne suka shiga harabar da aka ajiye kayan tallafin ba har ma da mutanen gari wataƙila saboda matsalar rayuwa da jama'a ke ciki. Wani ɗalibi da aka yi turereniyar a idonsa Mas'ud Usman ya ce tun cikin dare ɗalibai da mutanen gari da suka haura 6,000 suka yi cincirindo a gaban shingen da aka ajiye kayan abincin.
Rashin planning ya kusa wannan abu haka. Ni ina wajen misalin karfe 6 na safe na ga mutane sama da 6,000 a wajen. Ture, 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 halar ya fasa kofar shiga wujin aji abincin ba to sanadiyar fasa kofar ne mutane su yi da gudu sanadiyar guduwan ne wasu sun an ture su wasu sun wadi wasu sun yi rauni har ya kuma har ya kai ga an rasa rayuka guda biyu.
Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta umarci hukumomin jami'ar da na tsaro su binciko yadda lamarin ya auku da zakulo waɗanda ke da hannu a ciki don hukunta su. Gwamnatin wanda ta jajanta wa iyaye da jami'ar ta kuma ce lamarin ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafa wa ɗaliban ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, ƙudurin dokar haramta auren jinsi da majalisar dokokin Ghana ta zartar bisa kundin tsarin mulkin ƙasar yana ci gaba da janyo cece-kuce bayan da kakakin majalisar dokokin Ghana ya ce kin amincewa da sanya hannu da shugaban Ghana Nana Akufo-Addo yayi akan ƙudurin dokar majalisa za ta daina amincewa da sabbin naɗe-naɗen ministoci. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court.
Wannan ne jawabin da kakakin majalisar dokokin kasar Ghana Alban Sumanu Babin ya gabatar wa majalisar. A daidai lokacin da ake sa ran majalisar za ta amince da ministocin da shugaban kasa ya nada domin a rantsar da su inda yake cewa majalisar dai ba za ta iya ta ci gaba da amincewa da nade-naden mai girma shugaban kasa ba har sai bayan kotun kolin kasar ta bayyana sakamakon bukatu da aka gabatar gunta. Kin amincewa da nade-naden ministocin na zuwa ne biyo bayan shugaban kasa ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar haramcin auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da kudirin dokar haramcin auren jinsi a kasar. Jawabin da shugaban majalisar dokokin ya gabatar ya haifar da cece-kuce tsakanin wakilan majalisar inda masu rinjaye suka soki matakin da shugaban majalisar ya dauka na dakatar da amincewar ministocin tare da bayyana hakan a matsayin rashin bin tafarkin demokradiyya tare da hana shugaban kasa da Ghana kwararrun maza da mata da za su taimaka ma shugaban kasa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati.
We in the majority beg to disagree.
Afenyo Makin, shi ne shugaban masu rinjaye masu mara mu ofishin shugaban kasa baya ya ce a matsayinmu na masu rinjaye ba mu amince da matsayin shugaban majalisar dokokin kasar ba. Su kuma marasa rinjaye na ganin wannan mataki ai shine mafi a alasabi da gaza sanya hannu a kan kudirin dokar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar.
President Akufo-Addo has taken a strange and alien position.
Kesela Tufosin shine shugaban su yana mai cewa shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya dauki matsayi na ban mamaki. Sami ɗaya tsakanin bangaren majalisar dokokin kasar da ofishin shugaban kasa zai iya haifar da babban cikas ga demokradiyya tare da ci gaban kasar har in ba a samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun ba, inji Malam Sharif Abdulsalam, masanin doka kana mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
An sami da makamancin ci kaza a lokacin Liman. Lokacin gwamnatin Liman ya kai budget a parliament aka wulgi da aka fasali da budget ɗin. Kai ba a so. Har ya kai minister shi na kai minister shi court aka waye gari aka waye biyun mulki. So shi ya gabata wannan abin da ya faru wannan lokaci tun shekarar 40 da wuce. Idan muna darasi a yau ba za mu yi dawan gaba ya faru ba. Duk hanyar da gwamnati abi a komo kan tsari kan da doka ta zartar.
Ahmad Bado na daya daga cikin farar hula dake ganin samun daidaituwa tsakanin ofishin shugaban kasa da bangaren majalisar fa shine abin da zai kawo ci gaba.
Ya kamata fanni din nan su ga musta mu daidaita tsakanin su.
Kudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar ta amince da shi a watan da ya gabata zai sanya hukuncin daurin shekaru 3 a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin. Amma ko shugaban kasa ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu a kudirin bayan da ma'aikatar kudi ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan 3.8 daga bankin duniya tare da dakile shirin lamuni na dala biliyan 3 daga IMF. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma za mu leƙa jihar Birnin Najeriya inda wani dan kunar bakin wake a karamar hukumar biyu yayi yunkurin tada bom a masallaci yayin da masallata suke gabatar da sallar dare. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsawon lokaci kenan da ba a ji dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a jihar Borno ba, sai dai a ƴan kwanakin nan da ake samun wasu hare-hare a wasu sassan jihar Borno, inda ko a wannan makon wani dan kunan bakin wake ya yunkurin tada bom a garin Biyu dake jihar Borno, inda mutane suke gudanar da sallan tarawi wanda hakan ya kai ga raunata wasu mutane guda biyu. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa dan kunan bakin waken ya yunkurin tada bom din dake jikinsa a daidai lokacin da al'umma musulmai ke gudanar da sallan dare a wannan wata na Ramadana, wanda hakarsa bata cimma ruwa ba. Wasu da suka shaida lamarin sun bayyana cewa dan ta'addan kafin isowarsa bom din ya tashi da shi tare da raunata wasu mutane guda biyu.
Mu muna sallah a masallaci, muna mundoraka na hudu kenan sai muka ji fashiya. To mun je kuma sai muka kalla mutumin da yazo yunkurin yin wannan abu shine abu ya tashi da shi. Har wasu mutane biyu ma sun ƙara nuna ciki. To gaskiya dukkan an sa garo dan muna sallah mu lafiya kalau yanzu.
Muna sallah. Anan ma muke wannan muke tsayuwa ka mana kan shar a sallah ana yi lafiya. Sauran masallatai ma ji suna yi lafiya yanzu.
Shi ma da yake bayyana lamarin, wani dan kungiyar nan da ake kira Kato da Gora ya buƙaci da inganta tsaro a duk wajajen tarukan jama'a.
Wannan abubuwa da yake faruwa a lokar gaman na Biyu abubuwa ne wanda a baya mun fuskance shi sosai. To ya kamata yanzu fa ba lokacin da za a zo na ayi barci bane a samu matasan da za su kare su dinga cikin nan cikin masallaci gefe da gefe a shiga ayi sallah. Wannan Allah zai iya ba su ladan su koda ba su shiga sallah su fito mu kare kariwa mu.
Azantawa na da kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahum Kenneth ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar talho. A hira da naida kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ya ce tabbas lamarin ya faru, kuma wannan dan kunan bakin waken ya yunkurin tada bom din a cikin masallaci ne. Sannan ya ce yanzu haka suna duba bincike tare da tabbatar da ganin tsaro ya inganta. Sannan ya buƙaci jama'a da su kasance masu ba su duk wasu bayanai da ma duk abin da ya shige musu dukkan. Al'amarin rashin tsaro dai a baya-bayan nan ya fara sake dawowa wasu sassan jihar Borno, inda ko a ƴan kwanakin nan wasu da ake zargin ƴan ta'addan Boko Haram ne sun sace wasu magidanta biyu a ƙauyen Rang da ke ƙaramar hukumar Kara Barge a jihar Borno, baya ga sace mata kimanin 319 a ƙaramar hukumar Gamborun Gala. Kawo yanzu dai nayi kokarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar Biyu, amma ban same shi ta wayar tarho ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryan Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustafa. Yanzu kuma masu sauraron mu sai a gyara zama domin sauraron shirin tubalin tsaro, wanda a wannan makon zai tabo batun yadda ƴan bindiga ke ci gaba da lallabawa akan iyakokin Najeriya da Jamhuriyar Nijar suna aikata barna, walau sace-sacen mutane ko dabbobi ko ma kudaden jama'a.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro.
A baya-bayan nan sanu hankali ƴan bindigar da ke karyawa ba gaba a kananan hukumomin Najeriya da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar. Ƴan bindigar da sun afkawa waɗansu makiyayan raƙuma a gab da garin Toranki, inda suka sace kusan raƙumi 400 da suka sulale da su a iyakar Nijar Najeriya, inda suka shige da su a ƙasar ta Bola Ahmed Tinubu. Har zuwa wannan lokacin raƙuma sun yi ko sama ko ƙasa bayan ƴan bindigar sun kutsa da su a Najeriya a daidai lokacin da wannan abin ya faru. Na tuntubi hakimin Toranki domin samun ƙarin bayani a yanda ƴan bindigar suka yi har suka arce da waɗannan raƙuma masu yawa.
Sunana Adbono Madara ne, hakimi ne na Toranki. Wato wasu bugaje annan da raƙuma nan bakin gurkin mu nan gaba daga gari.
Garin Toranki ko?
Eh, nan Toranki ba insha Allah.
Dawo.
Suna da garuka da dama na tsakiyar nasu sai suka zo da barayi suka zo su bakwai nan yanzu mun kai tambaya kai su bakwai na sawon su mun tarko ga suka zo da makamai ko ba su halli ba.
Dawo.
Sai da shi sun kada daga wani harko ana ce mai Isa bai laji na jiya tafi sun kada bai sun kada da jin kama hannu ga jasu kuje dai da ko ga bi da bibin na da na raƙuma ana yankewa.
Dawo.
Eh, to suka koma inda wani na gaba suka tsima sun kada sun kada da shi an kai ga awon gaba da shi. Suka sai da raƙuma ce mai 300 suka lisa yi ko da biyar wannan
raƙumi 305
yanzu shi buzu ya gaya mana haka ne yake mana haka da su kuma da an kasa su da ani ne na guda ma an tsaye da su da dane babba.
Yanzu a takaice mutun nawa an ka tsaye da su kenan banda raƙumi 305 din?
To uku an ka tsaye, to uku an ka tsaye da su sai sun ka wuce an ka sun kai sun ka ke tare da su sai suka na cire a suka tsaye da su shikenan su koma sun ka wuce da raƙuma.
Yanzu su
tun ka korin raƙumman da su mutanen, amma da za a kai iyaka ta Najeriya sai suka ce ma mutanen su tawo su sun kauce da bisa shi.
Su kauce dan raƙumman na jajan buzaye ne, yanzu aka ce su waɗannan su waɗannan aka sako waɗannan su a gandarmeri suna su.
Suna can ana musu tambayoyi.
Ai musu tambayoyi kamar da aka faru yanzu shi wannan suna wanda annan shi wada mana ya ce mana 300 waɗannan aka kai.
To kamar abin ya kai ya faru kamar zuwa wajen ƙarfe nawa ne na dare misali?
Ba so lokacin da dare abin da ya faru lokacin zuwa ƙarfe 1 sannan abin ya faru.
Zuwa ƙarfe 1 na dare.
Eh dan ni hakimin gidan Zarumai hakimin gidan Ado shi ya kire ni ya ce mini nan garin nan garin nan ka babu lahiya ya ce dan ya an bugo mai an ce an zo inda inda masu rubuta ba su sai an zo an kai da kuma duk kashi da cikin gida duka dibi saboda mun ga motsin fillu mun gani ban ga motsin fillu a ce lokacin na sun rafa gidan Ado na sun tafi sun yamma.
Eh daga cikin masu kiyon raƙuman da yan bindigar suka daure suka tafi da su har a kan iyakar ta Nijar Najeriya ya yi mini ƙarin bayanin halin da ya samu kansa a ciki a daidai wannan lokacin.
Sunana Isa, to lokacin biyan na kusan 12 na dai ni ban sani ba don waya ta sun amshe ta ban da lokacin nan.
Sun amshe wayar ka sun tafi da wayar ko sun baka abin ka da baya?
Eh sun amshe waya ni na sun kari ganyo garan ko da ni ta so sun kai waya ne wani nuna bindiga sun ka karbe hannu na baya. Eh sai sun ka ya bisa ce garan kanana na sun ka dizai sun ka ce kai wani ya ce ko shayi ba su yi musu sai sun ka dai da ni inda makwabta na masu raguma kusa garan na suke. An ka zo can sun ka samu mutum uku su ma sun ka kama sun kai ni ko da sun kai ni sun ka dare ni.
Sun ka dadar me su?
Eh duk sun ka kora raguma sun ka samu tare da raguma sun ka dadar ni sun ka kore mu.
Kun ka wuce gaba da ku da raguma?
Eh da raguma duka sai kusan karfe biyar.
Karfe biyar na asuba.
Bakin iyakan Najeriya na sun ka sake mu sun ka ce sun kuta yau.
To ina bin sashen suke?
Bisashen za a gane su ba. Sai muka haɗu da iko ya bi shiga sai ga su mun ka koma tare da su. An ƙetare dai da nan da masu raƙuman duka nan dai sai muka komo.
Yanzu hoke yanzu an samu labarin inda raƙuman suke?
Wallahi ban sani ban mu yanzu yana gida mun gaji na mun komo.
Kun yi ta tun da sahi wurin bidan raƙuman ba ku gane su ba?
Ba a gane su ba wallahi ba a gane su.
To can mutanen ku yalla waɗanda a ƙetare can Najeriya kun buga musu kunce su ba ku hannu ko ƙaga?
Wallahi ban sanan ma waɗanda a da raƙuma ko sun samu wani labari ko a'a.
To raƙumin kamar ya kai raƙumi nawa?
To ni ban san misalin su amma masu sun ce suna kai dai 360 ko da 500 nan dai niki suna faɗi ni ban san misalin. Kana na duka ba su bar komi ba.
To yanzu su waɗannan mutane da aka amshe ma raƙuman su ya suke cikin wani hali wani yanayi suke yanzu haka?
Yanzu muna nan rubga muna zambe.
To wani mataki kun ka ɗauka?
To masu raƙuma ban san ranka kirishin matakin da sun ka ɗauka.
A garin Yaloma da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar birnin Kwanni, ƴan bindigar sun abokawa waɗansu bayan Allah tare da karɓe musu dukiya da ma shikatar da waɗansu mutane kamar yadda ɗan majalisar wakilai na garin Yalwa mai wakiltar wannan karkar majalisar da'irar karkar Bazaga cewa da Haladu Mamman wanda ya mini ƙarin bayani kamar haka.
Bacin sun zo sun bude huda zai halibin bindigogi sun samu wani yaro son halibi ima wanda sun ka zuwa da su ma son halibi da kawa kuma sun amshi kudi da ne miliyan nan. To kudin da zai suka amsa ni kamar sun ga shi ne a zai an ci kamar za su kai miliyan 2 na naira da kodi ka 100 biyar na sefa. Dan yaron yana sana'a bisa shi na ya kawo da kendera na son ka zin nan son ka iskan mai.
An ce an kashe mutum guda gaskiya ne?
A'a ba kashe mutum guda ba kowa ba kashe. Dan dai sun ba mutum guda kashi kuma sun halibi mutum da shi wanda an karɓi gida ne da wani yaro da ya yi rigya mata yawa sai ya zaburo ko da zaburo da suka halbe shi. Shi ko akwai wani ban Allah da ya tsaye wurin ceto shi ma suka halbe shi to ba halbe shi ba su halbe shi ba amma dai na kuwa kai duk yan bude da su zara ke mai kan gwanza kama da ni kwanta ta shi. Amma ni bai ko ni ba kam kamar yanzu dai kan dama da su kan fito da tattalin yanzu. Dan dai da sauki a wallahi da kasa suka zaka kuma da suka gama abubuwa da suka yi suka gudu suka je su lokacin da muka kira iko mun kaje musu su tawo misalin aiki dai na dare iko bai to muna ba da kina su mun kaje kamar abin dai matsala za mu samu mun kuma ka dawo sai ƙarfe hudu iko da saka bayan sun ka saka sun biyar
a wata ganawa a dan makonnin da suka gabata a karkarar Bazaga bisa daukar nauyin hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan kasar cewa da HACCP hot authority ala consolidation de la paix Faransanci shugaban gundumar birnin Kwanni Captain Bubakar Ali Shena yayi fatan Allah ya shiryar da mutanen da suka bijiri suna aikata wannan danya aikin suna dokar makamai suna abkama bayan Allah ya kokin Niger da Nigeria.
Allah ya taro waɗanda sun kafaci ya maido su a zamna lahiya to muna wannan fata domin yau abubuwan da an tahe ba mu fatan mu mu yi aiki da su bisa ga kyan uwanmu tunda komi lalacewa hannunka baka hidda shi ka yada dole ne zaka hakuri da shi sai dai ka nemi yanda zaka gyara shi ko ka wanke in yayi datti ne amma dai kai baka hidda shi ba kenan dan uwanka ne komi abun da ya shiga ciki ka san da an sa shi ne waɗanda sun kasa shi Allah ya ba mu incin mun kore su yanzu shi da adda saura mu yi addu'a ya maido hankalin shi ya komo ya zanna lahiya kamar yadda ya san idan wani wanda ya fi shi azaka wanda ya hishi gwaninta wanda ya hishi komi zai sa shi cikin irin wannan hali da yake sa wasu in ya shiga cikin wannan halin yana jin dadi ko ba ya ji yadda ya san da ba zai ji dadi ba to haka ya tabbatar da gobe kiyama ma ba zai ji dadi ba yayi abun da yake bisa doron kasa gobe kiyama Allah shi kuma zai sa a mai abun da ya ga dama kuma bai isa ya hana ba bai isa bai kiri don haka muna tabbatar muku da a lokaci kalilan kada insha Allah wannan kwanciya zai zaman lahiya in Allah ya yarda za mu tabbatar da shi in Allah ya yarda ta kowane fanni
Haruna Mamman Bakon birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga yara da karatun Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سنانا منصور محمد السري دقا دار القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.
Da haka kuma muka zo shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya tsafi domin kada ƙuri'a kan wani daftarin da Amurka ta samar da zai gaggauta dakatar da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza domin kare fararen hula da samar da damar shiga da kayayyakin jin kai ga al'ummar Falastinawa sama da miliyan 2 da ke fama da yunwa. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a yau Juma'a cewa Russia ta kai wani mummunan hari cikin jerin hare-hare mafiya muni a kan Ukraine cikin dare, inda ta yi amfani da makamai masu linzami sama da 90 da jirage marasa matuƙi irin Iran guda 60 da Russia ta riƙa yin lugudi da su a kan Ukraine cikin dare. A yau Juma'a ne kasashen Australia da Britania suka soki China bisa matakan da take ɗauka a kan Hong Kong da kogin kudancin China da goyon bayan da take ba Russia bayan kammala wani taro da kasashen biyu suka yi, inda London da Canberra suka zurfafa hulɗar tsaro a tsakaninsu.
To masu sauraro baki daya anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Hawwa Sharif da ta tsaya na gabatar da shirin da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC ku kwana lafiya sai da safon ku.